من حمزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda aka gabatar yau muna uku ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 15 ga watan 5 miladiya 2021 Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci na markazul khair bidawati salafiyya da yake wannan unguwa kwantarisha ku haka ne so a sabon gari karamar hukumar sabon gari. Allah subhanahu wataala ya kara mu wannan unguwa albarka. Bayan haka ina mana barka da sallah, ina roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi ibadun da muka gabatar a cikin watan Ramadan. Allah ta'ala ya sa mu cikin bayin sa waɗanda ya yanta su a cikin watan Ramadan. Allah kuma ya ban mu ci gaba da abin da ya kamata mu yi masa a bayan Ramadan. Bayan haka abinda aka ce a tattauna akan su wasu daga cikin hukunce-hukunce ko ka'idojin shari'a waɗanda suke da alaka da dukiya, wataƙila dalilin da ya sa waɗanda suka zaɓi mawhu'in suka zaɓa halin da ake ciki na ƙuncin tattalin arziki da aka shiga, wannan ya bada wasu suna ganin yanzu kawai ta kowace hanya mutum in ya ga wata hanyar da zai iya samun kuɗi ya tara dukiya sosai ya yi, to haka na zama mubarrir, wato abinda zai ba mutum wannan damar kuma ya halasta masa ya aikata haka ko ku a'a. Musulmi a matsayinsa na musulmi a dabaibaye yake a daure yake da ka'idoji da kuma dokokin shari'ar musulunci, sai abinda shari'a ta ce masa ya yi sannan zai yi, sai abinda shari'a ta ce masa ya bari sannan zai bari. Wannan yana da matukar mahimmanci sosai, kuma wannan yake nuna mana lallai mawdu'in ya dace da halin da ake ciki a yanzu a tattauna a kansa kuma a yawaita haka. Wala Allah, Allah subhanahu ta'ala zai dawo da wasu mu waɗanda suke ganin sun samu damar da duk inda suka ji an ce ga wata dukiya ko wani kuɗi za a ba mutum ko kuma za a yi kaza, kawai sai mutum ya je ya afka. Allah subhanahu ta'ala ya yi mana kunci da muke ciki, Allah ya luwata mana, Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana arziki mai yawa mai amfani, Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu. Na kasa abinda zan yi magana a kansa insha Allah ta'ala ba yawa gida hudu. Abu na farko, me ake ce ma dukiya? A ciki za mu ji bambancin dukiya da kuɗi. Na biyu, zan yi magana akan mahimmancin dukiya a musulunci. Abu na uku, zan yi magana akan ka'idoji na shari'a waɗanda aka tanaje su wajen neman dukiya da tarata. Sannan abu na huɗu insha Allahu ta'ala, zan yi magana akan ka'idojin shari'a waɗanda suka zama sun ɗaure yadda ake tasarrufi da dukiya, wato fitar da ita. In dama ta bada, sai a bada kuma wasu shawarwari insha Allahu ta'ala, duk da cewa su ma waɗannan kan zancen guda huɗu kowanne daga cikinsu shawara ce mai cin gashin kanta. Allah subhanahu ta'ala ya min jagoranci. Abu na farko, me ake ce ma dukiya? A larabci an ce dukiya almal kenan. Da yawan mu mun zo fassara almal mukan ce kuɗi. Kuɗi daban, dukiya daban a shari'ar musulunci. A harshen larabci dai mal, in an ce almalu shine ma yamlikuhu al-fardu aw al-mujtama'u ko al-jama'a. Abinda ɗan adam ya mallaka shi kadai, ko abinda jama'a suka haɗu suka mallaka, min mata'i, wannan abin amfani ne kaman wannan speaker ɗin, mata'a ce, kayan gida dukkanin su mata'a, abinda zaka yi amfani da shi domin ya taimaka maka wajen jin dadin rayuwa shine ake ce mishi mata sannan suka ce awruhu bi tijarati ko kuma kayan kasuwanci kayan shago kayan saidawa da mutun yake da su duka waɗannan ana daukar su a matsayin me ana daukar su a matsayin dukiya aw aqarin ko kuma filaye ko kajaruri kamar misalin gidaje duk wannan ana kiran su dukiya aw nuqudin ko kuma kudi aba aw haywanin ko kuma duki ko kuma dabbobi duka waɗannan a harshen larabci kamar yadda babban majalisi na bincike akan harshen larabci majma'ul lughati al-arabiyya bil qahira suka tabbatar a cikin littafin su ba dai ba ba bi ba kenan akwai bambanci tsakanin dukiya da kudi kudi a cikin dukiya yake kudi shine abin kashewa wani abu da hukuma ta yadda ya zama shine abin da mutane za su rika musaye a tsakanin junan su ka bada wannan abin a baka kaya ka bada wannan abin a maka canji a fasa maka shi misali 1000 a Najeriya ka bada ita a baka 500 guda biyu ko ka bada ita a baka 200 guda 10 ko a baka haka ne ko guda 5 ko kun fina ai sani ko kuma ka bada ita a baka yan 100 guda 10 da makamancin haka to wannan shine bambanci tsakanin kudi da dukiya dukiya ta fi gamewa ta kunshi wannan kudin ta kunshi abinda ba shi ba wanda muka lissafa wannan a larabci kenan sannan a cikin harshen larabci in ka kalli asalin kalmar mal tana komawa zuwa ga duk yadda ka juya ta zaka iya komawa maka zuwa ga almai duk da abinda ke tsakiya ta wawun ne in an ce mal jam'in sa sai a ce amwal sannan ana son a ce wane yana da dukiya sai a ce mala yamulu mala yamulu to amma duk da haka kuma yana da alaka da almai me yao me almai karkata shi yasa tun can da wani yake cewa ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu faman la indahu malu fa anhu an-nasu qad malu yace ra'aytun nasa qad malu naga mutane duk sun karkata ila man indahu malu zuwa ga wanda yake da dukiya wa man la indahu malun duk wanda bai da dukiya fa anhu an-nasu qad malu to mutane sun karkace sun kyale shi ba gunsu da shi kaga akwai alaka tsakanin me tsakanin almalu da almai dukiya da kuma karkata zuwa gare ta Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi dan adam da san dukiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da abinda Allah ya jarrabe ta da shi ni al'umma ta abinda aka jarabe ta da shi shine dukiya sannan tafsiri ne na Allah ta Al-Qur'ani innama amwalukum wa auladukum fitnatu Allah ta'ala ya ce da dukiyoyinku da ƴaƴanku ga baki ɗayan su fitnatun dukkanin su jarabawa ce an jarabe ku da san su an jarabe ku da san su amma tun a da al-Imam Shafi'i ya ce abinda ake ce ma dukiya a cikin littafin sa al-ummu yace la yaqusmu al-mal illa ala ma lahu qimatun yuba'u biha ba a kiran abu dukiya sai abin da ya kasance yana da value abin da ya kasance yana da kima kima duk abin da bai da kima a wajen mutane to ba a kiran sa da dukiya sannan ya sa masa wani sharadin yace yuba'u biha za a iya yin ciniki da wannan abu za a iya yin ciniki da shi sannan wa talzamu mutlifahu wa in qallat sannan kuma da wani zai zo ya bata maka wannan abun ko ya sa ka karasa shi to shari'a za ta dora sai ya biya ka ko da abun nan kankani ne وما لا يطرحه الناس sannan da abin da mutane ba sa wargar da shi da ana kiran shi dukiya amma da Imam Shafi'i zai da wannan zamanin namu ina jin zai canza wannan tarifin nasa amma la yatrahu hunnas domin mu yanzu ma yatrahu ba'd to yaltaqituhu ba'd abinda wani ya wargar to wani shi kuma zai dauka mai da shi kasuwa ai kun san akwai baban bola yanzu baban bola sana'a ta kenan baban bola yanzu akwai kakanta ma akwai yan kadi kadi akwai yan karakara duk ko da akwai su in an yar su kuma su dauka sannan yanzu idan mutun ya tafi kasashe da yawa ai akwai zai zaka zai yawa kasashen da suke da hankali sosai in ka tafi irin wadannan kasashen zaka ga dauya ka samu wani abin da ba su ce masa ana recycling din sa wato za a dauke shi kuma a take mai da shi a je a take dawo mu mutane da shi kaga Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi abin da yace kenan shine sai yace mithlul falas wa ma ashbaha dhalik misali na dukiya sai yace mithlul falas kaman misalin kudin karfi a wajen balarabe kudin da yafi kowanne katsanci shine kudin da aka buga shi da bakin karfi domin asalin dukiya a wajen balarabe al-dhahab wal-fidda kudaden da aka buga su da farin karfi in santi zinariya da azurfa to shi yasa har idan mutun ya zama bai da zinariya bai da azurfa sai fulus to daga nan ne aka samu muflas ai daga nan suka samu muflas al muflas ai alladhi ukhidha jami'u malihi wa ma turika bi yadayhi illa al fulus mutumin da aka kwace masa dukiyarsa aka masa bankruptcy ya zama bankrupt aka yi masa wasusu aka sa ma kayansa qararawa dukiyarsa gabaki da aka sa mata qararawa aka saida ta aka kwace aka biya bashi suken da ake bin sa sai aka bashi da kudaden karfe kaman kwabbai ko kuma kwandaloli ko kuma fucikoci a wannan a lokacin mu kenan nan baya baya ce to kaga wannan ita ce dukiya a wajen al-Imam Shafi'i to duka dai wannan yana nuna mana cewa dukiya wata aba ce a harshen larabci da kuma shari'a wato duk abin da ya zama yana da kima yana da daraja kuma mutane suka yadda a matsayin wannan abin yana da daraja suka yadda su yi musaya da shi zaka dauka ka bada shi yasa aida ake pride by barter ko ba ni gishirin ba kaman da ashe gishiri na da kima manda tana da kima to wannan shine a takaice abin da ake cewa dukiya muhimmancin dukiya a musulunci tabbas dukiya wata aba ce da shari'ar musulunci ta bata muhimmanci sosai saboda me rayuwar dan adam ba za ta yiwu ba sai da ita tunda Allah subhanahu wataala ya saukar da annabi Adam alaihi salam duniyan nan tamu to dole dan adam yana da bukatu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin walakum fil ardi mustaqar Allah ta'ala ce kuna da matabbata da ya kaddara muku ku zauna a ban kasa wa mata'un ilahi da kuma wani wata rayuwa ta jin dadi wanda aka yi ma lokaci zuwa wani lokaci sannan yace mar huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan lamun din malaman larabci suna ce mata lamul milk ko lamul ibaha ai huwa alladhi abaha lakum ma fil ardi ai huwa alladhi mallaka lakum ma fil ardh Allah ta'ala shine wanda ya halatta muku duk abin da ke ban kasa shi yasa suke da ka'ida suke cewa al aslu fil ashiya'i hil asali a duniya duk abin da ka gan shi na mallaka to halal ne ka mallake shi sai an yi kaidi an samu nassi daga Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka'idojin da ake tabbatar da hukunce-hukuncen shari'a da su sai aka ware aka ce banda kaza amma asali duk abin da ka gani a duniyan nan wanda zaka iya mallaka to an halasta maka ka mallake shi shi nasi ya zo ya ce banda shi to kaga duk wannan yana nuna mana muhimmancin dukiya a musulunci sannan daga cikin abin da ke nuna mana muhimmancin dukiya a musulunci Allah ta'ala sai da ya kira dukiya da alheri kutiba alaikum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف Allah ta'ala yace a rubuta muku an hukunta muku idan ɗayan ku mutuwar sa ta zo yayi wasiya in ya ba alheri in ya ba alheri ittifaqin malaman tafsiri dukkanin su suka ce alkhair nan in taraka khairan in taraka malan in ya ba dukiya yayi wasiya kaga Allah ta'ala ya kira dukiya da me ya kira dukiya da alheri me ake ce ma alheri alheri a larabci wasu malamai suka ce alkhairu la yufassar fa mabnahu ma'nahu ce alkhair in an ce alkhairi alheri to ma'anarsa ita ce ma'anarsa amma wasu suka ce abinda ake ce ma alkhairi shine ma ya'qibuhu ma ya'qibuhu suhurun duk abinda zai farin ciki ke biyo bayan sa to shi ake ce ma alheri kamar yadda suke ce ma sharri ma ya'qibuhu alamun abinda shi kuma radadi da bala'i ke bin sa shi ake ce ma sharri to kaga Allah ta'ala sai kira dukiya da wani abin da farin ciki ke biyo bayan sa wannan kaga yabo ne aka ma dukiya sannan Allah ta'ala yana fadi yana cewa innahu li hubbil khair la shadid sannan dan adam Allah ta'ala ya sanya shi game da san alheri wato dukiya la shadid ne tsanani dan adam Allah ya sanya masa san dukiya kaga nan ma an kira dukiya da alheri wannan yana nuna mana muhimmancin dukiya a musulunci ashe dukiya a musulunci ba a bar wasa bace abu na gaba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabu dukiya idan ta zama tagar kuma a hannun mutun nagari hadisi sahihi manzo sai ce ni'mal malu salihu lirajuli salihi aw ta riwayat lil mar'i salih ma dalla da dukiya tagari ta alheri a hannun mutun nagari idan dukiya ta fada hannun mutumin kirki to za a ji dadi مفهوم المخالفة كينا مفهوم المخالفة نوانا كينا بئس المال السيء للرجل السيء تد دوتي يا ممونا كما تفعنا هنم متممونا دومن وبضدها تتبين الأشياء دا من دقفنا هنا دكيشيا دكيشيا أكي غان كيشيا ونم منزال سما يا يبو دوتي يتي ما دلا دوتي يا تقرأ هنم متنقل sannan da dukiya ake jihadi duk inda Allah ta'ala zai fada ayi jihadi taimakon addinin sa da gina shi sai ya fara fadin dukiya sannan zai fadi marai sai ya fadi dukiya sannan sai ya fadi rai da yawan kuna san za ku kawo ayi tu'minuna billahi hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi bi amwalikum wa anfusikum kasuwancin da baya ba a asara a cikin sa ba tsoron abu sa maka shago kwata kwata babu a ciki ba tsoron wani ya zo ya kore ka a shagon ka ba tsoron wani ya rike maka kudin ka shine tu'minuna billah ku imani da Allah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum sannan ku yi jihadi wato kokari wajen daukaka addinin Allah bi amwalikum sai Allah ya fara fadin dukiya ce da dukiyoyinku wa anfusiku da kuma rayukanku kaga muhimmanci ke sannan Allah ta'ala ya nuna cewa a zo a ce za a yi jihadi ka bada gudunmuwa ta dukiya ka ibadawa to ka tsoma kanka cikin halaka yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku bada idan za a yi jihadi wajen daukaka addinin Allah ku bada wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku je ku tsoma kawunan ku a cikin mahalaka kar ku halakar da kanku kaga dukiya ashe tana da muhimmanci da ita ake jihadi sannan daga cikin abin da ke tabbatar da muhimmancin dukiya a musulunci a manufofin shari'ar musulunci da ake da su akwai manya-manya guda biyar da malamai suka yi ittifaki babu wani malami da ya saba a kansu waɗanda aka yi sabani a kansu sune ƙari daga baya amma biyar din nan dukkanin su sun sha to na ukun su shine hifzul mal bayan an tsara addini duk gwamnatin da aka zaba ko ta zo to ana buƙatar ta aiwatar mu da mutane alal aqalli manya manya manyan jigajigan abubuwa guda biyar idan bata aiwatar ba to ta fadi idan ana bada maki ko maki dai ba za ka bata ba abu na farko hifzuddin ta tsare musu addinin su abu na biyu hifzun nafs ta tsare musu rayukan su na uku hifzul mal hifzul mal malamai suka ce wannan na uku bihi yuhfazun nafs wa bihi yuhfazuddin da na ukun ake tsara guda biyun farko ake tsara addini kuma a tsara rai wannan masallacin na tabbatar da ba rashi bane ya samar da shi ko rashi ne ya samar da shi da talauci da babu me ya samar da shi dukiya ta samar da shi domin dai in ka duba da gabas din sa da yamman sa da kudin sa da arewarta duka gabaki da saman sa da kasan sa gabaki da zaka ga dukiya kuma tarifin da muka bada na dukiya duk akwai a cikin masallacin nan to ashe ba a tsara rai ba a tsara addini sai da dukiya in ka ce rai kowa ya sani yanzu a kasan mu sheda ba waɗanda aka dauga ma kuɗi kaman bangaren security an ce su EFCC ma ba ruwansu da su wai haka ake faɗa EFCC ba ta bincike kan abin da aka ba su duk wata hukuma da aka sa ta yi bincike akan nawa aka ba wani kuma me yayi da shi to ba a ana bincika su amma banda security saboda hifzun nafs kaga zilmi bil mal haka Imam Shatibi ya faɗi a cikin al-muwafaqat haka nan addini addini da dukiya ake tsare shi da dukiya ake tsare addini to wannan ma na nuna mana muhimmancin dukiya sannan daga cikin abin da ke tabbatar da muhimmancin dukiya da dukiya ake zakka shi yasa talakawa da yawa ana bayanin zakka musamman zakkar dabbobi ba su ganewa amma ka samu bafulatani wanda yake da shaninsa kana fara masa bayani ka fara bintul labuni ka fassara masa da Hausa kace ibnul labuni kace al-ijlu tabi'u ka fassara masa da Hausa ko ka fassara masa da Fulatanci kawai ya san abin da kake nufi amma sai kai samun dalibin ilimi ya iya bulughul maram ya iya kaza ya iya kaza amma da zaka bude mishi babin zakka musamman zakkar dabbobi sai ya zama ba zai gane ba ko ka ce maka bayani ba zai iya ma bayani ba saboda ba haka shi bace bai da su to kage da dukiya ake zakka ba da talauci ba ba da rashi ake zakka ba da samu ake zakka ayi da Allah ta'ala sai tashi yace ne khudh min amwalihim sadaqatan ya ma'aikin Allah ka karba daga gare su a matsayin zakka daga cikin dukiyarsu kage da shi ake zakka da dukiya ake zakka da ita ake zakka sannan da dukiya ake haji din da Allah ta'ala ya faɗa hajji sai ya ce liman istata'a ilayhi sabila akwai hadisi yana da raunin sanadi suka ce abinda ake ce ma al-istita'a al-azad wa rahila azad wa rahila ne azad guziri abinda zaka bari a gidanka abinda kai kuma zaka sa a cikin aljihunka ka tafi domin li Allah ta kuna kallan ala ghairik kar ka zama nauyi ga waninka kaga ba a haji da talauci ba a haji da talauci shi yasa wani ma idan aka ce za a biya mishi aikin haji sai ce don Allah alhaji wallahi gida na fasu mutane nawa aka ce za a biya musu aikin haji suka ce don Allah a fi musu gida da kuɗin suna da yawa kaga dukiya ce wani an ce za a fi mishi abin nan direba ne dama motar shi ta an kwace motar shi ce wallahi a sai mai mota da wannan kudin aikin hajji liman istata'a ilayhi sabila al-istita'a zad wa rahila malaman fiqh suna dauka wannan hadisin duk da yana da raunin sanadi amma suna fassara al-istita'a cewa azad wa rahila ka zama kana da guziri sannan kana da abin hawa shi abin hawan tsinta shi ake haka shi ma dukiya ne kuma mu da muke rayuwa a wannan zamanin ai mu zamu shaida cewa aikin hajji gabaki ɗayan su kuɗi ne allura sai ka biya kuɗi yanzu akwai allura corona ma duk wanda zai je aikin hajji an ce sai an mishi ita to kaga duk dai ga yana abin ya kuma kai zaka biya ba gwamnati za ta biya maka ba, amma baka biya a zahiri ba to za ka biya a cikin kudin aikin hajjin ka, za a zahiri duk abin da kaga an maka a cikin aikin hajji komai kankanta sa komai girman ka kudin ka ya maka, duk abin da kaga a Najeriya an maka ka je aikin hajji an maka cikin kudin ka kai ka biya. Kaga wannan yana nuna muhimmancin dukiya, da aikin dukiya ake aikin hajji, sannan da shi ne ake bada sadaki, da dukiya da ita ake bada sadaki, dukiya ake bada sadaki. Hatta Qur'ani da aka ce ala ramma an auran mata mata, ai karantarwa na da kima, makarancin Qur'ani ne. Manzo Allah sama kuma ya fassara ya ce lalle mafi cancantan abinda kuka ansa na sakamako shine abinda kuka karantar da Al-Qur'ani da shi. Kaga shi huwa malum mutaqawwam, yana da value, yana da value. Kuma yanzu ba gashi ba aiki wasu makarantun da suke kula da addini, in ka zo za a dauke ka malamin physics ko chemistry sai aka ce kai hafizi ne, sai a ce kana da additional matsayi, sai a ce ai malamin physics ne kuma ala ramma ne, saboda ka albashin shi yana da ƙari, step ɗinsa zai ƙaru, za a ƙara masa level a wasu wajajen. To kaga shi shi ma ya koma zuwa ga me, ya koma zuwa ga dukiya. Haka nan ba za a dauki mace a baka ba sai ka bada sadaki, ko kuma a biya ma, ko a biya maka ko ka biya. Wannan yana nuna mana muhimmancin dukiya. Sadaki kuma hanya ce da ake bi domin a samar da mu, ko wannan ne yana alfahari nan yanzu da muke cikin masallacin nan, ta hanyar aure aka same shi, shi yasa zaka ga yana tabajjuhi yana jin daɗi cikin abin da zaka ga dan adam yana jin daɗi a rayuwa sai an san baban shi, wanda ba a san baban shi ba cikin damuwa yake, cikin kunci yake. Malaman mu na fiqh ma ina za a saka suke da shi, yanzu dan limancin nan yazo ya ja sai ya zama aiki, ana sani sai ga ana wani haka haka, ko da an dauki mazhabin da ke ganin cewa ba laifi yayi, to zai ga wasu fa su a mazhabin su fa ba zai yi limanci ba, ya zai a ce kaza shine liman, akwai damuwa. To kun ga duk wannan na nuna muhimmancin dukiya. Sannan da shine ake sadaka ga talakawa, da ake daukan nauyin marayu, da shi ake da dukiya ake da ita ake. Sannan da dukiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah subhanahu wataala wadata, kuma wadatan nan ya roƙi wadata biyu, da wadata ta zuci da wadata ta dukiya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-afafa wal-ghina. Kaga ya faɗi al-ghina sannan ya faɗi al-afaf. Al-afaf al-qana'a, wadatar zuci, kanewa. Daga cikin ma'anonin al-afaf akwai al-qana'a, wadatar zuci. Sannan kuma ya ce al-gina, nan al-gina malamai suka fassara cewa al-gina zahir, wadata ta fili ta dukiya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya rika roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga talauci, Allahumma inni a'udhuka min sharri al-faqr. Sannan suna karin magana suna cewa kada al-faqru an yakuna kufra, sura irin kafirci ya zama talauci, ya zama kafirci. Idan talauci ya ce zai je wani gari sai kafirci ya ce a jakata mu hada kaya daya mu shiga mota daya mu sauka a garin, duk inda ka samu talauci to zaka iya samun kafirci. Kama alimin alimin a'ayat a'alimin alimin a'ayat mazahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa hadha alladhi taraka al-albab ha'iratan wa sayyara al-alima nahira zindiqa. Ga malami han malami amma yana fama da talauci, ga jahili amma kuma bai iya sainin ba amma zai je banki sai manaja ya sako ya tarbe shi, da wani wanda ya yi ilimi amma ilimin bai masa amfani ba ya kalla haka ya ce ina malami in zauna da talauci, ga jahili bai yi komai ba yana da kuɗi kawai sai ya ce ya ma fita musulunci. Hadha alladhi taraka al-albab ha'iratan wa sayyara al-alima nahira zindiqa, malami ya dawo ya zama kafiri. Manzo Allah sai sama ya rika addu'a cewa Allahumma inni a'udhuka min al-faqr, ya Allah ina roƙonka tsare ni daga talauci. Sadaka musiba ce, musiba ce kaga ashe wadata kuma anan tana kishiyantar bala'in talauci wadata kuma ana samun ta da duciya ko sannan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ye bishara sahabbansa suka zo suka yi magana akan cewa masu duciya sun tafi da lada kuma annabi ya tabbatar sanannan hadisi zahaba ahlud dusuri bil uduri masu duciya sun tafi da ladaddaki kuma karshe da aka ba talaka wannan su ma abinda za su yi su kamo su su ma sai masu wadatan masu wayo sai suka je suka aikata wancan abinda talakawan suka yi karshe manzon sama yace me zalika fadlullahi yutihi man yasha yace sun wuce ku sun sha gaban ku sannan da dukiya manzo Allah ta sama ya kalli sayyiduna Uthman ibn Affan yace ma dhakara Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda sayyiduna Uthman zai sake yi a rayuwarsa ba zai cutar da shi a addinin sa ba me al-Imam az-Zahabi a cikin tarihul Islam ya kawo cewa sayyiduna Uthman yana cewa ikhtaba'tu li rabbi ashra yace nayi ma ubangiji na wani abu sirri ne tsakani na da shi amma kin da kun sa na in fata kai sai na fata kusan ababe takwas da ya lissafa duk da dukiya yi ranar da aka zo za a kashe shi ranar yake waɗannan batutuwa ya lissafa ni ne kaza ni na sai rijiya ta bayahude da yake takama da ita a Madina na siye ta da kuɗi na bala'i kamar yadda ake faɗi kuma na ce musulmai su riƙa ɗiban ta fi sabilillah ni ne na tajhiji na shirya yaƙi abin nan rundunar yaƙin da za a tafi Tabuka bayan masu dukiya manya-manya daga biladun Sham daga Imani sun nemi in siyar musu da kayan nan in ce musu wani yayi tayi fiye da naku aka ninka ma sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu amma sayyidina Uthman ya ce na Allah ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi ya ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da sayyidina Uthman zai sake yi daga yau ba zai cutar da shi ba addininsa lada zai ci gaba da sama ya riga ya tsaya aljanna an ba shi hukunci an ba shi mabuɗi to duk wannan yana nuna mana ne yana nuna mana muhimmancin dukiya a musulunci ashe wata aba ce da ba sannan dukiya ce in ka sata za a yanke ma hannu saboda tsare ta in mutum ya sata za a yanke mishi hannu to duk wanda yana nuna muhimmancin dukiya suna da yawa mu bar shi haka kada lokaci ya koyi mana abu na biyu na uku shine muhim abin nan ka'idojin dukiya a musulunci ka'idoji da hukunce-hukuncen da suke da alaka game da tara dukiya a musulunci tara ta ya ake tara ta abu na farko shine musulunci ya kwadaitar a game da a nema dukiya ta hanyoyin nema ka tashi ka nema duba ranar juma'a da muhimmancinta an hana ciniki in an kira sallah liman ya hau minbari kiran sallah liman ya hau minbari an hana kasuwanci haramun ne duk wata mu'amala da ka kullata a wannan lokacin to mu'amala ce fasida ɓatacciyar mu'amala ce amma ba a ce kuma bayan an gama sallah shikenan a zauna ba sai aka ce a koma fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka gama sallah to ku watsu a ban kasa ku je ku nema daga cikin abin da Allah zai dada muku na dukiya min fadlillah daga cikin karin da Allah zai muku na dukiya ku tafi ku je ku nema ba a yadda ranar juma'a ka ce baka aiki ba ka ce kuma shari'a ce a'a in ka dauka a matsayin wata rana ce kawai dan ka huta a matsayin urfi al'ada to ba laifi bane amma ka dauka cewa addini ne yasa kaka ce kai ranar juma'a ba aiki to ba addini bane in an gama sallar juma'a tafi aje a nema ji muhimmancin dukiya sannan Allah ta'ala ya bada hanjari ga mutanen da ba sai sun yi qiyamul layl ba mutanen da ba sai sun yi qiyamul layl irin wanda sauran mutane suke yi ba daga cikinsu akwai ne ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah cikin mutanen da aka musu sauki su ba sai sun yi qiyamul layl ta tir ba a su yi abin da ya sauka akwai waɗanda suke fita neman dukiya da rana ka dawo gida ka fita tun safa baka dawo ba sai magariba kaga kana bukatar kai bacci to sai shari'a sai tace ba laifi ka bari sai karshen dare sai ka tashi ko da raka'a uku kai shi yasa ce faqra umma ta yassara min al-qur'an ya kuma ce faqra umma ta yassara min ku karanta abin da ya sauka da dare na al-qur'ani ka tashi kai sabbi isma rabbika la'ala a raka'a farko raka'a ta biyu ka karanta qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku karanta qul huwallahu shikenan shi kuma wanda zai zuwa kasuwa yana da ranar lokaci da ranar zai iya bacin ranar zai iya kailula shi kuma ya tashi kiyamul layl da yawa kaga wannan yana nuna muhimmancin nema kenan a musulunci sannan ka'ida ta bi musulunci ya haramta bara aka hana ka zauna kawai ka ce kai bara za ka rikai sai dai ai ka baka baka ma mutane komai kai tunanin ka kawai a baka musulunci ya hana wannan mun san ka'idojin bara har manzo su ne ce man sa'ala an-nasa takaffuran fa innama yas'alu jam'atan falyastaqfi aw yastaqil duk mutumin da ya maida rayuwarsa ita ce roko ba ni ba ni to yana roƙon a bashi gabwashin mutar jahannama ne ya ci gaba da yawaitawa ko kuma ya karanta maka kansa ka tashi ka nema kar kai roko shi yasa babu tumasanci a musulunci babu yan kashin kasuwa a musulunci babu kawai fadawa su zo su zauna su sa wasu jibga-jibgan kaya su zo su zauna a bakin fada kawai aikinsu shine idan wani ya zo zai ga sarki ko zai ga wani babba shikenan sai ta mushi kirari shi kuma ya diba ya ba su a shari'a an ce a ba su saboda ne in kana jin tsoron sharrin suka ba su fatawar da yawa daga cikin tabi'ai kenan da suka ba sayyidina Umar ibn Abdul Aziz sayyidina Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zama khalifa sai ya ce duk wani mawaki da wani maroki ka a ganshi a fada amma karshe tabi'ai irin su manya-manyan tabi'ai sai da suka zo suka ba sayyidina Umar ibn Abdul Aziz shawara cewa ya ba su in ba haka ba masharantan mutane ne a ba su a kashe bakinsu amma kaga an ba su ne karhan alamadan an ba su ne ba ana so ba wata rana bin Raja'u bin Haywa ɗaya daga cikin tabi'ai ko kuma waninsa ya fito daga fadar sarkin musulmi sarki Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alai sai ga mawaka irin su Jarir irin su Farazdaq sun zo sun tsaya a bakin kofa sun koma gefe guda shikenan sai Jarir ya kalli Raja'a ya fito yace shi aka akrama kalla yace zamanin ku ne yace mu zamanin mu ya wuce yace dan Allah an ka shiga kace maran kai dade muna nan a bakin kofa ga mu nan dauraru kama an daure mu a cikin keji shine sai Raja'a ibn Haywa yace ce ma sayyidina Umar bin Zubair ga su Jarir nan ga su Farazdaq ga su Akhfal da sauran mawaka da ake da su a wannan lokacin sai na wa ruwa da zai ce aje a ce duk su ba wajen nan kafin ya fito al-imamu Raja'u yace a aran kai dade ba haka ake ba ce ka ba su ce masharantan mutane to amma asali a musulunci ba a yi da wannan ba ana buƙatar mutum ya je ya nema ni ka tashi ka nema wa butagu min fadlillah ku nema daga cikin ƙari da Allah zai muku Allah fa shine ar-razzaq shi yake bada arziki sai ce fabtahu inda Allahi rizqa wa abudu wa shkuru lahu aka hada abu uku ka nemi arziki wajen Allah ka bauta ma Allah kada nema ya hana ka bauta sannan ku gode in Allah ya baku sai ya kara muku sannan daga cikin abin da ke ka'idojin neman dukiya a musulunci ya hana al-kasabu al-khabith dukkan wata sana'a ko wani nema da mutum zai na kazanta mara kyau to shari'a ba ta yi da shi ba shi yasa manzalar sa ne ce ce hulwanul kahin khabith wa mahrul baghi khabith karu wata rika karuwanci aikin ta shine dajiranci tana da dajiru a biyanta mazan su ne ce khabith kudi ne na kazanta haka hulwanul kahin abinda ake ba boka sana abokanci kaga ashe akwai kaida ta nema a musulunci kaida ta nema a musulunci ita ce la budda an yakuna fil kasabi ghayatun tahira ma'a wasilatin mubaha manufar ka ta kasa ta neman ka ta kasance ne tsarki ce sannan kuma hanyar da zaka bi ita ma kuma ta kasance shari'a ta yadda da ita ba a yadda da ka nemi dukiya ta hanyar da ba a yadda da ita ba sannan ba a yadda ka samu dukiya wacce ba a yadda da ita ba domin dukiya ita ce manufar ka ko ka sama sannan kuma ai ba za ka kai ga manufa ba sai ka bi hanya to hanyar ta zama mai tsarki shari'a ta yadda da ita sannan kuma dukiyar ita ma ta zama mai tsarki ina misali ba a yadda ka ce za ka samu dukiya ba burinka ka zo ka yi sadaka da ita amma kuma idan ka tashi sai ka ce sata za ka yi ko fashi ko kidnapi tunaninka bari ka je ka sato kamar mutanen da suke zuwa su je su ɗibo kuɗin gwamnati sai su ce bari su gina masallaci ka'ida ta shari'a ta ce az-zakatu la tuqahhiru al-mal al-haram duk zakat da zaka fitar to ba za ta tsakake maka dukiyar ka ta haram ba duk zakat ka da zaka yi da sadaka da cututtuka da daukan nauyin mutane to ba za ta tsakake maka dukiyar ka ta haram ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yace inna allaha la yaqbalu sadaqatan min gulu allah baya karban sadakar da aka yi ta daga dukiyar haram shine gulu duk dukiyar da ba taka bace ka same ta kamar da ita taka kuma sai ka ce za ka yi sadaka da ita ko za ka fitar da zakka a ciki wallahi ba za ta tsarkaka ba kun san abinda Hausawa suke cewa a daura igiya ko kuma a daura bayan gida ko kuwa a daura igiya ba ga bace igiya bace igiya فدون يكسن شيء أخي الغاية المطحية مع الغاية الغاية الطاهرة سننكم من دوسيلة مباحة شرعة تاهل التامك حنية سننكم أبند قشيني ما شي ما يزمكم حلسني كما أبند ذاكي دشي يزم حلس شي يزاك شيء غاوتك غاونك إيه كو غاوت دوتي يا أنا بعد إتا أما غا حنية دزا أجي حنية شي ما رتشو to haramun ne shari'a ba ta yadda maka abu wannan kuma hanyoyin nema na shari'a suna da yawa kamar yadda zamu ci sannan ka'ida ta gaba ita ce aka haramta cin dukiyar mutane da banna ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kakku ci dukiyoyin ku da banna imam al-qurtubi yake cewa aklul mal bil batil bighayri 'iwadin wala hiba dukiyar da ba ni ba musaya kuka yi ba ba kaban ba kaban sannan ba kyauta aka mawa ana samun dukiya ta hanyoyi biyu ko ka bani in baka ko kuma ka bani ko in baka ba tare da kaban ba ko bi iwan ko bi hiba shikenan duk duniyar nan hanyar da zaka samu dukiya ce kasuwanci bi iwan ka tafi kasuwa ka dauki kayanka a baka kudi ko wani ya dau kudin sa ya tafi ya je a bashi kaya ya dawo gida kaga da iwa kwadugo wani zo kaman aiki ya wata guda kwana 30 ni kuma din yi jinga zan baka kaza a karshen wata kaga ka bashi ne ka bashi aiki shi kuma me zai baka kudi wannan shine kaga iwadul manfa'a ce da musaya amma ta amfani an amfani juna wani haƙamin rijiya ta bohol mita kaza zan biya ka kaza kaga da iwaz ne ko kuma bi gairi iwaz bi hiba kenan an tsari il hiba kyauta kai wani ya dauko dukiya kana nan sai dauka ya baka gado bi iwaz ne ko bi gairi iwaz gado bi gairi iwaz ne ba baka san ma ibada ba magadan ba su san yadda ya samu dukiyar ba sune ƴan gwanja sune ƴan cikon goro sune ƴan kaza sune ƴan shiga kurmi sune kaza ba inda bai fadi ya tashi ya fadi ya tashi ya tara dukiya shikenan sai Allah ta'ala ya karbe shi to su za ta ci bagas kaga bi ghairi iwaz ba wani aiki suka mishi ba ba musaya suka yi ba to kaga gado ma na cin hanyar samun dukiya shi yasa suke cewa ai hikimatun ko akwai har noma ana samu ita ce hawo kafin kasab duk wani kwadugo ya shiga cikin kasab kafin kasab sannan sinimun miras gado ce sai taun tijara suka ce waɗannan hudun su ne hanyoyin da ake samun dukiya a cikinsu ko dai bi iwab ko bi hiba to kaga shine to in duk dukiyar da zaka ci ba ta waɗannan hanyoyin ba ba ta hanyar musaya ba ba ta hanyar kyauta ba to shine aklu amwalin nas bil batil wanda Allah ta'ala ya hana wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil abaqara ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil anisa'ikum to kaga duka waɗannan ba a yarda da su a shari'ar musulunci ba shi yasa bokanci kwace sata dabara ta abin nan shashatau ɗan shafi milera da aka yi su da duka waɗannan gabaki da ƴan sane dukkanin su gabaki yana cin aklu amwalin nas bil batil sannan daga ciki shari'ar musulunci ta haramta riba ta haramta riba wadda yau ta zama mutane riga da wando akwai hadisi malaman hadisi suna tattaunawa a kansa wasu suna ganin zai iya zama hasan wasu kuma suna ganin yana nan a matsayin da'ifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya'ti 'alan nasi zamanu ma min ahadin illa wa akala riba wa man lam ya'kulhu asabahu min ghubar wani zamani zai zo kowa sai ya ci riba in baka ci ba sai gugubin riban ya shafe ka sai ka samu gugubi na riba wannan hadisin kasancewar sa hasan yana da muhimmanci a wannan zamanin nawa ta yaya in kai ba ka je ka kai kudin ka banki ba sai gwamnati ta saka ka je ka kai asabahu min gubari sai gugubin riba ya shafe ka riba kalabi ce akwai riba ta bashi akwai riba ta canji rubar bashi wani ranta min naira 20,000 karshen wata zan baka sai ya ce in ka tashi kawo wa ka kawo 21 ribar nasi'a take na ribar dai ribar bashi rubar jinkiri sannan idan ya zo lokacin biya bai yi ba sai ta zama ribar adafil mudha'afa sai ya ce wani imma an taqdiya wa imma an turbiya ko dai ka biya yau ko kuma zan sake kara ma ya ce zai biya shi a ranar watan gobe ɗaya ga wata ranar ɗaya ga wata ta yi bai da kuɗin biya yanzu ya ce biya sai ce to ba wallahi ba a mana albashi ba ka san Najeriya ka za Najeriya ne akwai wata ne 90 kwana 90 wata ɗaya a Najeriya duk duniyar nan sai a Najeriya ake da wata ɗaya amma kwanan shi 90 akwai mai kwana 50